لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آية هكا آية ومسلمي من أقار جدد هدية الله سبحانه وتعالى يقول يقولي واندي قام وانا سافية لاربا يوم من أشرين دبيو قوتم بالحجة حجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نالش يكرا دبودة قريه لدى أربعين بشنا كلام ميلادية يوم نبو مشا تفاس قوتم شدة سيكرا تدبو بيو لأشرين دبيو من دعو وانا جلسة tai kala da wadari wannan ita ce jilsa ta biyar da muka fara karanta wannan littafi mujmalu usuli aqidati ahlus sunna na al-doktor Nasir bin Abi Karim al-Aqan. Mun gabatar da muqaddima ta wannan littafi wanda malami ya bayani akan dalilin rubuta littafin ya kuma rubuta ya kuma yi bayani irin manhajin da yabi da salon da yabi a wurin rubutun wannan littafi. Ya kuma gaya mana cewa da ya rubuta wannan littafi sai da ya bigirar da littafin ga waɗansu jigajigan malamai guda uku. Su suka bibiyi littafin, suka ba da gudunmuwa, suka yi ƙare-ƙare, suka fito da waɗansu ra'ayoya wanda suke ganin ya kamata a ce littafin ya ƙunsa domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kuma malami ya nuna godiyarsa akan irin wannan aiki da waɗancan manyan malamai suka yi. Bayan nan malam ya yi shinfiɗa wanda ya yi ta'arifi na al'aqida lughatan wasilah, muka ce ma'anar lughatan shine a harshen Larabci, istilahan a harshen malamin Musulunci. Daga nan malam ya yi ta'arifi, ya yi fassara da bayani akan me ake nufi da aqidar Musulunci, al-aqidatul islamiyya, ya yi bayani akan ta. Sannan malam ya yi ta'arifin as-salaf, dan aka ce as-salaf me ake nufi, cewa su ne kinjin wannan al'umma na daga sahabbai da tabi'ai da waɗannan ƙarnoni guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su lambar yabo. Sannan akan faɗi ga duk wanda yake bin tafarkin annabi da sahabbai, yana bin salon addini da rayuwa a ƙarƙashin tafarkin waɗancan mutane da Allah subhanahu wataala ya yarda da su, annabi ya ba su lambar yabo, akan kira shi salafi. Sannan malin ya mana ta'arifin ahlus sunna wal jama'a, su ma ma'ana ahlus sunna su ne waɗanda suka doge suke kan kwatankwacin abin da annabi da sahabbai suke kai, kuma ana kiransu wato al jama'a saboda sun dunkule akan bin dalili da nassi da ya zo a cikin alqur'ani da sunna, kuma sun yarda da shugabanci na musulunci, ba sa fito na fito da yaƙi da shugabanni. Da sanadiyan haka ake kiran su aljama'a. Daga nan malam sai kawo mana waɗansu sunaye, kuma duk cikin waɗannan sunaye sunaye ne da ake jibinta shi zuwa ga ahlus sunna wal jama'a, wanda mun yi ta'liqi anan cewa musamman ahlus sunnati wal jama'a lafazi ne na shari'a, manzon Allah shi ya bada asalin, duk da kasancewa kiran sunan kuma ya zo bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ahlus Sunnah ana kiran su Ahlul Hadith. Mun yi bayani akan wannan da kuskuren fahimtar da waɗansu suke yin aka ce Ahlul Hadith. Ana kiran su Ahlul Afaq. Ana kiran su Ahlul Ittiba. Ana kiran su Al-Fa'ifatul Mansura. Ana kiran su Al-Firqatul Najiya. Duka dai waɗannan sunaye ne na Ahlus Sunnah. Dan abin da ya rige mu dan ƙara a daidai wannan gaban kafin mu tafi shine waɗansu malamai suna bambancewa tsakankanin aka ce as-salafiyya da kuma Ahlus Sunnah. Da daman malamai dai sun tafi akan abu ɗaya ne kawai, Ahlus Sunnah su ne as-salafiyya, as-salafiyya su ne Ahlus Sunnah. Da aka ce mutum sunni daidai yake da a ce mishi salafi, wannan fulanun salafiyun, daidai yake da a ce fulanun sunniyun, duk abu ɗaya ne. Amma wasu malamai suna ga ɗan wani bambanci, bambanci ne da ke ƙwarai da gaske. In aka ce mutum sunni wanda ke kan bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da tabi'ai da tabi'in, wannan ne al-qurun mufaddala, wannan mutumin sunni sunansa, wannan lafazin yana da faɗi ƙwarai da gaske domin ya shigar da har mazhabobi na fiqh. Za a ce maka mazhabul hanafiya mazhabun min mazahibi ahlus sunna, mazhabun malikiya min mazahibi ahlus sunna, shafi'iyya haka, hanabila haka. A daidai lokacin da in aka ce salafi, shi kuma a wannan lokacin ga malaman da suke bambantawa cewa baya ga kasancewar shi yana kan tafarkin Annabi da sahabbai da tabi'i da tabi'in, to kuma yana kan wani irin fikira da manhaji, dole a zo kuma a tsarkake addini daga khurafat da waɗansu hadisai waɗanda ba su inganta ba, sai an sami cikakken at-tasfiya, tantance komi da tsaftace komi. To a wannan kaga zai cire ra'ayoyi da dama daga cikin ra'ayoyin fiqh. Kamar in ka ɗauki mazhabar hanafiya, suna da ara da yawa a cikin al-ahkamu shar'iyya. To mazhabin aka ce mutum salafi ko aka ce salafiya, su suna ganin ba kowane ra'ayi ne in yaro za a karɓa a ce inda mazhabin ka zo da shi, a'a shi ma sai an tsaftace shi, ya dace da matafiyan Annabi da sahabban nan ko bai dace ba. In an gina shi ne akan fahimtar wani hadisi amma hadisin da'ifi ne, za a tsarkace wannan, a tabbatar da da'ifancin wannan hadisin, da aka duk hukuncin da aka gina akai an kauli shi ke. Sai da mun gane dan bambancin da zai iya shiga. Da haka in aka ce salafi manhaji ne da fikira, manhajin wa fikir, ɗoriya akan bin tafarkin Annabi da sahabbai da tabi'i da tabi'i. In ko aka ce sunniyun, to shi zai iya shakowa da fa'i. Kuma kar ku manta lafazin Ahlus Sunnah yana da abin nan fassara guda biyu. Akwai lafazin Ahlus Sunnah a wurin magabata can na farko, tabi'ai da tabi'ut tabi'in da waɗanda suka zo bayansu. Lafazin Ahlus Sunnah ana nufin duk wanda ba ɗan shi'a ba, bi ma'ana kawai Ahlus Sunnah shi shiyansu shi'a. Ila an gani wannan shi ne fassaran Ahlus Sunnah a wurin can ƙololuwan magabata, tabi'ai da tabi'ut tabi'in da makamantansu. To amma daga baya Ahlus Sunnah kuma ta takaita akan kawai waɗanda suke kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kai da sahabbansa. Da wannan aka fitar da Khawarij, aka fitar da Mu'tazila, aka fitar da Wayi, duk waɗannan tarkacen ƙungiyoyin bid'an duk an fitar da su. Sabanin fassaran farko a lokacin nan ba da ƙungiyoyin na bid'a da yawa, kawai sai ana nufin wanda ba ɗan shi'a ba kawai shi ne sunni, su ne Ahlus Sunnah. Amma daga baya kuma abin ya ƙara canzawa, saboda kungiyoyin suna ta fito da bid'o'i daban-daban wanda wannan ya sanya dole kuma a ƙara tantancewa. Kila muka yi shirin wannan ƙarin hasken yana da muhimmanci kafin mu wuce. To idan mun fahimci wannan sai mu je gaba ta gaba wanda nan ne za mu tashi. Malam ya ce awwalan, abu na farko kawa'id wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal, ka'idoji da tushe wanda ahlus sunna suke bi wurin karban addini da rayuwa da kuma kafa hujja akan addini da rayuwa. Wato wannan gaba tana da muhimmanci matuƙa, domin ita ce asalin matsala. Duk wata matsala da kaga ta shigo to tana raɗa da wannan ne, tana mara mu wannan baya. Ya Allah shi bima'ana ina ne mabubbuga da zaka karɓi addini, kuma ina ne mabubbuga da zaka karɓi gudanar da rayuwa. Idan ka gane wannan to ka riga ka gane gabaki ɗaya, ka gane addini, ka gane rayuwa. Domin kowane irin tafiya suna da irin nasu mabubbugan da suke karɓar rayuwa da addini da kuma su kafa hujjar shi. Idan muka ce ga mabubbuga, karɓi rage wannan ne ƙara da yawa, ga mabubbuga na ahlus sunna wurin karɓar addini da rayuwa, to yana da kishiyoyi guda biyu. Kishiya ta farko, mabubbugan da ake karɓan rayuwa da addini a zamanin jahiliya. Kishiyarsa ta biyu, mabubbuga da ake karɓan addini da rayuwa a wurin ƴan bid'a, bi ma'ana an shigo da'ira ta addini kenan. Kaga a zamanin jahiliya babban abin da suke, hanyoyin da suke bi su karɓi addini da rayuwa, suna gina rayuwarsu da addininsu akan al-khurafat wal asatir. Khurafat da asatir, menene khurafat da asatir? Bankau da shiririta, kamakami, kirkire-kirkire, fassara-fassare wanda su suka kirkiro makansu. Akan wannan ne kaga yu'minuna bil jibt wa taghut, sun yi imani da sihiri da rokanci, sun yi imani da zato, sun yi imani da girmama aljanu da shaidanu da ire-iren waɗannan abubuwan. Wannan hanya ce babba daga cikin hanyoyin karɓan addini da rayuwa a jahiliya. Kuma ina son ku alaƙantar da wancan jahiliyan da jahiliyan da mu ma muka samu kanmu a ciki a zamanin Shehu Usman Dan Fodiyo, wanda Shehu Usman Dan Fodiyo akan yi jihadi. Ai ba Yahudawa ya yaƙa ba, ba Kiristoci ya yaƙa ba, ba Maguzawa ya yaƙa ba. Sura ne Shehu Usman yi jihadi a kansu ake cewa yi jihadi, masu sunan addinin musulunci. Amma wani irin musulunci suke yi? Sun gina ne akan abin da jahiliyan farko suka yi da shi, yadda da bokanci da bori da aljanu da sauransu. To haka nan kuma in ka gangaro ka ɗauka kafin da'awar sunna ta zo ƙasar nan shekara 50 nan baya, wace hanya ake bi a samu waraka daga cututtukan ana fama da su? Shine hanyar bori da bokanci. Wata hanya ake bi a samu warwar matsaloli? Shine hanyar canfe-canfe da hanyar bokaye da sunan malanta. So don haka wannan yana daga cikin mabubbugan da jahiliya take karɓan addininta da rayuwanta a kai, kuma mu ma ya zo mana nan bai zama mana wani bako ba. Cikin hanyoyin da jahiliya suke karɓan addini da rayuwa shine kamar yadda muka ce din san rai da zace-zace. Qur'ani kuma ya kawo mana wannan, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfusu, zato ai da ganin wannan aikin Allah zai so. To ya za ya ce Allah ba zai so wannan ba? Zato ce ko kuma din san zuciya kawai haka muka ga dama kawai haka muka gaji iyayen mu akai zaka san rai to har wallahi suna karban addini ta hanyar at-taqlid kawai kwaikwayo kawai wajadana aba'ana ala ummatin kawai haka muka samu iyayen mu tunda iyayen mu suna kan wannan ko da kyau ko ba kyau baka isa lokaci mu bari ba baka isa ba mun samu iyayen mu akai mun samu malaman mu akai mun samu manyan mu akai inna wajadna inna fa'ana fadatana wa kubara'ana hanya ce na karban addini da gina rayuwa a wurin jahiliya to sannan kuma suna kafa hujja da madiyat kawai abin da ake gani a karara duk abin da ya zama ya fako ba a gare shi ba a taban shi ba a dandanin shi ba za su gina addinin su ko rayuwar su akai ba su kawai abin da ake gani ko da mummuna ne kuwa za su iya jari shi in ka dauki jerin ayoyin da suka zo cikin suratul isra'i wa qalu lan nu'mina laka hatta tahjura lana min al-ardi yanbu'an aw taquna kaza aw kaza suka taka abubuwan madiyat abubuwan da yake kawai suna kuma su gani da idon shi ne ko abin da zai sa su karbi addini su imani da shi kuma irin wannan jahiliyar irin shi ne mutanen annabi Musa suka gaya mishi wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan da ko su suna fara su ga Allah ne karara sannan su yarda irin wannan shine mutanen annabi Isa suka gaya masa wa idh qala hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yasti rabbuka ayyuna zal alayna ma ilatan min as-sama bi ma'ana wasu na son su ga ganin wani abu ne kawai a zagi ko duk abin da ake taba ko abin da ake dandana ko ake ji ko ake sama to wannan yana daga cikin hanyoyin da jahiliya take karban addinin to amma mu a musulunci fa kafin mu magana ne in bid'a bane magana shi a karshen wannan bayani mu a musulunci menene waɗansu hanyoyi ne muke bi na karɓan addini da tsarin rayuwa da kuma kafa hujja to abubuwa ne dama guda uku na ɗaya dai shi ne wato girmama ilimi da zargin jahilci duk addini da aka gina shi akan shace faɗi zato san rai musulunci na faɗa da shi sai dai girmama nafsi duk abin da ya zo daga Allah ko ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi ake karɓa a riƙe a yi addini kuma a gudanar da tsarin rayuwa abu na biyu shi ne fafutuka da neman gaskiya saɓanin abin da iyaye da malamai da magabata suke kai akwai wani zama shiririta ne akwai wani zama shiririta kamar da ayoyin alqur'ani mai girma sun nuna wannan ko da iyayen sun zama akan baka ko da iyayen sun zama jahilai ko da iyayen sun zama ba su hankalin komai haka nan dai za ku yi to shi musulunci fafutuka ne da neman shari'a to sai kuma tunani amfani da hankali domin tantancewa zuwa ga gaskiya shi ne kaji Qur'ani yana yawan kawo afala ta tafakkarun afala ta aqilun afala ta zakkarun duk wannan ana so kai amfani da hankalinka ne da Allah ya baka ka kalli ayoyin Allah al-ayatul kauniyya wal ayatul shar'iyya domin ka tantance tsakankanin gaskiya to shi yasa ya zama ahlus sunna sai suka dauki girmama nafsi da jayuwa zuwa ga nafsi sai suka dauki dogaro akan hadisai ingantattu sabanin hadisai wato ai wannan yake ba ingantattu ba sai kuma suka zama suna mai da hankali kwarai da gaske akan fahimtar nafsi fahimtar ingantacci akwai yawan mutum yana da nafsi amma bai fahimci nafsin yadda ya kamata ba ko bai yi haka nan yana yiwa yana da nafsi amma bai gane nafsin yadda ya kamata ba ko kuma ya kasance ya gina da wani nafsin da yake ba mai rauni ba mai inganci ba mai rauni kamar waɗanda suke ginawa akan hadisai da'ifai su gina aqida akai su gina ibada su gina mu'amala to kaga wannan yana daga cikin dole a faɗa cikin miyagun kurakurai a ce maka manzo Allah ce ku dauki rabin addinin ku daga wannan faran yarinya nana Aisha radiyallahu ta'ala anha To idan za mu ɗauki rabin addini daga wannan farin yarinyar radiyallahu ta'ala anha, to sauran rabin ne ga baki ɗaya za a raba shi a ɗauka daga gurin sauran sahabbai. Bayan manzon Allah ya ce duk al'ummar da su jiɗinta al'amuranta zuwa ga mace ba za ta ci nasara ba. To ta ga aiko manzon Allah ya ce addinin mu ga baki ɗaya mu ɗauki shi daga mace. Kun gane irin wannan, kun gane irin yadda hadisi ya da'ifi zai kai ku ya baro. Da haka yanzu kenan duk abin da Nana Aisha ta gode shi ba wanda ya tsaya muƙawama da ikkin sahabbai. Tunda ita ne da ya ce mu ɗauki rabin addinin mu daga gare ta, ba ma daga gare shi ba, daga gare ta. Tana da ilimi mai zurfi, ta san al'amura na gida, amma abubuwa da yawa sun guje mata abubuwa na waje. Ba ta taɓa zuwa yaƙi ba. Shiryan Annabi a babin yaƙi ya yi ki. Ba ce zaman maka an yi gwagwarmaya da ita ba. Shiryan Annabi a wannan babin ya yi ki. Ba a yi hijira da ita a ɗauke ta su yi wannan hijiran kamar yadda aka yi da babanta ba. Shiryan Annabi a wannan babin ya yi ki. Akwai abubuwa da yawa da ya guje mata. Da ta yaya ce aka karɓi rabin addini daga gare ta. Tafsirin Ƙur'ani. Bayanan hadisai, bayanan abubuwa, kaga ba zai yi ba. To hadisai da'ifai sai su kai al'umma su baro. To shi fa su ahlus sunna sai su gina akan hadisai ingantattu. Sai kuma su samu fahimta nagartacce akan duk abin da suka samu ne nasu na Qur'ani ne ko na sunna. Akwai lokacin da zaka dauki Qur'ani ka maida shi zuwa ga Qur'ani don ka samu bayani. Akwai lokacin da zaka dauki Qur'ani ka maida shi zuwa ga sunna don ka samu bayani. Akwai lokacin da zaka dauki sunna ka maida ita zuwa ga Al-Qur'ani don abin ya fito maka karara. Akwai lokacin da zaka dauki sunna hadisi kenan ka maida shi zuwa ga wani hadisin domin komai ya fito karara. Duk in ka tattara Qur'ani, ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to a lokacin nan ne zaka iya tantancewa tsakankanin ko zaka dauki nafsi am ka maida shi khas domin ka samu fahimta na gaskiya, ko ka dauki mujmal kamar shi zuwa ga muqayyad don ka samu bayani ingantacce, ko ka sami binnan mutashabih kamar shi zuwa ga muhkam don ka samu ingantaccen bayani, ko kuma ka sami annasikh ka hada shi da mansukh domin addini ya fito maka ƙara domin ka fahimci shi kyau. Duk inda aka yi in ba tare da wannan ba, to mutum babu yadda za a iya gane addini. Kila jama'a mun gane wannan da kyau. Shi yasa bayan an girmama nafsi, za kuma a gina akan hadisai ingantattu, sai kuma a samu nagartaccen fahimta. Shi kuma nagartaccen fahimta dama yana zuwa ne idan ka iya tattara dalilan shari'a wuri ɗaya. Addinin musulunci ba a ɗaukan hadisi ɗaya ko nafsi ɗaya kawai ka gudanar da addini, sai ka haɗa nassoshi duka da suka zo akan wata matsala. To sannan sai ka tantance wannan ko matsalan tauhidi ne, ko matsalan aqida ne, ko matsalan fiqh ne, ko matsalan mu'amala ce, sai ka tattara nassoshin da suka zo suka yi bayani. To sannan sai ka yi tantancewa. Sannan ya zama mutum ya san harshen Larabci, yadda duk Larabci ya shiga ya fita zai iya gano nan gurin ga abin da ake nufi, can gurin ga abin da ake nufi. Sannan ya san maqasid na shari'ar musulunci. To a irin wannan lokaci, to mutum idan ya hada da waɗancan abubuwan, to sai ya fahimci addinin musulunci kyakkyawan fahimta. Amma in a shawarin tsuntsaye ne, wannan kowane ɗan karabiki ɗan kwalkwali zai iya yi, ɗan ashaɓa sai kuma ita shaɓa ta a cikin addini. To shi yasa malam sai ya fara kawo maka wannan, domin in ka gane wannan, to ka riga ka gane addinin musulunci. Shi ne sai ya ce to qawaid wa usul fi manhaj at-talaqqi wal istidlal. Mun fahimci wannan shimfiɗan da kyau. In muka gane wannan shimfiɗan, mun warke daga mafi yawan shubuhat, kuma za mu fahimci haƙiƙanin saƙon da shi malam ya kawo ana. Sai ya ce masdarul aqida huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi, haka ne ko sallallahu alaihi wa alihi sallama as-sahiha. Yace mabubbugan da ake gano aqidar musulunci shine littafin Allah, Al-Qur'ani kenan, da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu banda da'ifai. Kaga ai mun gabatar da wannan bayanin a baya. Ingantattu wa ijma'u salafu salih, da kuma ayin ijma'i na magabata na ƙwarai. Kenan magabatan ma ba kowane kare da doki ne ake kiran shi magabaci ba. Cikin waɗanda suka zo a waɗannan ƙarnonin da Annabi ya ba lafifi, sai mutanen kirkin ciki.
ba waɗanda suke da gurbatattun aƙidu ba, ba waɗanda suke da miyagun halaye ba, sai magartattun waɗanda suke kan abin da manzon Allah da sahabban shi suke kai. Mali yace abu na biyu, kullu ma saha an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajaba qabulu wa in kana ahada, duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajaba karba, ko da kuma hadisi ahad ne yazo da shi. Mun yi magana akan hadisi ahad, shine hadisin da bai kai hadith tawatur ba, hadisin da yake a tsabakan shi na sahabbai da tsabakan shi na wanda suka karbo daga sahabbai da tsabakan shi wanda suka karbo daga waɗanda suka karbo daga sahabbai a sani, wato ainihin mutanen ba su kai haddi na tawatur ba, kila mutum ɗaya ne, kamar ɗauki innamal a'malu binniyyati, sayyidina Umar ya tsugo daga annabi, shi ma sa tabi'i ɗaya ya karbo daga gare shi, shi ma tabi'i ɗaya kusan martaba hudu, duka mutum ɗaya ne ke ruwaitowa daga wancan, to da aka zo martaba na biyar ne kuma sai aka sami kusan hadisin ya zama muntashi ya yazo. To in dai mas'ala ta zo hadisi ya inganta, ko da hadisi ne ahad, to za a karbe shi kuma za a gina hukuncin aqida da shi. Al-marji'u fi fahmil kitabi wa sunna, babban makoma mabubbugan da za a fahimci al-Qur'ani mai girma da sunna, huwa an-nusus al-mubayyinatu laha, nassoshin da suka bayyana wa'incan ayoyin al-Qur'ani mai girma din, nassoshin da suka bayyana wancan hadisi, shi ne a shimfiɗa na nake cewa ko dai ya kasance ka ɗauki mutashadi kamar da shi zuwa ga muhkam, ko ka ɗauki mujmal kamar da shi zuwa ga mufassal, ko ka ɗauki abin nan mutlaq kamar da shi muqayyad, irin waɗannan ƙa'idojin da malamai suka fitar da shi domin a tantance a fahimci haƙiƙanin addinin musulunci, to shi ne hanyar da ake bi a gane Qur'ani da sunna. Da haka yanzu ga wata aya ta zo maka kamar da rikici, to ya za a yi ka gane ta? To koma zuwa ga mubayyan, koma zuwa ga mufassal, wani nassin da ya zo ya fayyace maka wannan nassin, ko a cikin Qur'ani ko a cikin sunna. To haka ake bi sai a gane wato ainihin addinin musulunci. Wa man sara ala nahjihim, ana tsallake ko wa fahimu salaf salih, da fahimtar magabata na kwarai. Babu yadda za a yi ka gane addinin musulunci amma ka ce za ka tsallake sahabbai, ya suka gane maganganun annabi da aikace aikacensa, babu yadda za a yi. To sannan kuma wa man sara ala manhajihim min al'imma, sannan sai ka bi waɗanda suka bi tafarkin sahabbai daga cikin limaman addinin musulunci, waɗanda sun san wato usuroyi na larabci, sun san ka'idoji na shari'a, sun zauna da waɗanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ga aikin shi, suka saurari zantuttukansa, to sannan ne za ka iya gane addinin musulunci. Ha, to ko a yanzu wannan zamanin da muke ciki, wanda kake zaune da shi ka san irin zantuttukan shi, ka san in yi kaza yana nufin tsanani ne, in yi kaza yana nufin sauki ne, in yi kaza yana nufin ya yarda, in yi kaza yana nufin bai yarda ba, ai bai daidai da mutumin da ke nesa wanda bai san rayuwar shi ba. Akwai mutumin da yake a ɗabi'an maganarsa kawai kamar da faɗa yake yi, na nesa in ya ji kamar yana faɗa sai ya ɗauka kamar yana hani ne, nan ko sai ɗabi'arsa haka yake. Amma waɗanda suke tare shi sukan gane, a wani in ka ga yake ba ai ba faɗa yake ba, shi haka ɗabi'arsa take. Amma in yana son ya faɗa ga abin da yake yi, to idan dai a zamantakewan ɗan adam ana yin wannan, to ballantana a zaman annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa. A duniya jama'a musulmi akwai wani abin ban al'ajabi, a duniya babu wanda ido ke kan shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanzu duk cikin mu, duk wanda aka sami shi ido sai an gano aibobinsa da yawa. Yanzu a ce kowa a cikin mu nan ya kura ma rayuwarka ido, motsinka da magananka da aikinka da shiganka da fitanka da kwanciyanka da tashinka da hushinka da yardanka da arzikinka da talaucinka, kowa ya kura maka ido. Wallahi sai an rubuta littafi akan danejin rayuwanka, saboda duk wanda aka kura mishi ido sai an gano aibobinsa. To amma duniya musulmi sun kura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido domin su dauki shari'a, kafirai sun kura manzon Allah ido domin su gano aibi, kuma duk aka gama wannan ba a gano aibin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Wannan aiki sai manzon Allah. Yahudu duk da irin kwakwale-kwakwalensu da sharrorensu da kazafinsu da karerayensu, amma sun kasa kwakwalo kayyin da za su gina ta ma annabi, kuma sun ganshi, har sai da Qur'ani ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu, sun san annabi tartar kamar yadda suka san ƴaƴansu. ya kiristoci haka maguzawa wanda a cikin su annabin ya taku sune mushrikai ba su da abin da za su iya jibintawa na aibi kai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana wa kana ya kuri matuka wurin cika na dan adam taka babu abin da zaka iya kallo kai kufa da akwai wallahi da mushrikai da yahudi da kiristoci da sauran ɗan ajawa da sauran munafikai irin su Abdullah bin Ubay bin Salul duk da kuma sun fito da ayyuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan kowa na kansa amma kuma an kasa gano aibin shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam so tun da ya zama haka ashe ana son a fahimci rayuwar shi sai a tambayi wadanda suka zauna shi ya rayuwar sa take to za a gane addini in ba safa sai a tambayi wadanda suka zauna da wadannan daliban in ba safa sai a tambayi wadanda suka zauna da wadannan daliban har ya zuwa yau din nan hanyar da zaka bi kenan ka gane addini ka ji yadda wajarcin koma zuwa ga malamai ya taso a cikin komai sabanin wayansu da kai suna tunanin ai duk cikan mu ai mazaje ai al-imam malik rajul wa ana rajul ai al-imam shafi'i rajul wa ana rajul ai hum rijalun wa nahnu rijal kin kana ta din jinin halitta ne ku maza ne kai ma namiji ne ko ba haka ba in wannan kake tadi wannan yayi amma in kana ta din aqidar su da tunanin su da karfin su da tsaftar su da matafiyar su a addini ina walaysa zakaru kal unsa ai babu yadda za a yi ka auna maza ka ce zaka haɗa su da mata ko zai yi ba zai yi ba so da ka in kana son ka fahimci addinin musulunci sai ka koma zuwa ga qur'ani ya fassara maka qur'ani ko qur'ani ya fassara maka sunna ko sunna ta fassara maka qur'ani ko sunna ta fassara maka sunna ɗan uwarta sai kuma ka koma zuwa ga fahimtar magabata da waɗanda suka bi su da kyautatawa thumma ma sahamil lughatil arab sannan kuma za a koma zuwa ga abin da ya inganta daga harshen larabci yanzu wannan a larabcin aka ce kazami ake nufi to idan abu ba shi da istilahi shar'i to za a gina shi akan istilahi lughawi ila an gane sai malin ya kawo qaidi yace lakin la yu'aridu ma sabata min zalika bi mujarrad al-ihtimalat al-lughawiyya al-ihtimalat al-lughawiyya da sharadin duk abin da za a fassara addini da shi a harshen larabci bai saba ma abin da ya inganta daga qur'ani ko sunna ba da waɗansu kirkire-kirkire ai a larabci ana kaza a larabci ana kaza misali idan aka ce yadu a larabci me ake nufi yadu me ma'anan yadu al-yad hannu ko to me yiwuwa kila a larabci ana iya cewa yadu ana nufin ƙarfi ko kuma ana iya cewa abin nan iko ana iya faɗin wannan to amma in aka jiƙinta ma Allah sifan yadu ana nufin ƙarfi ne ko ana nufin hannu ne a zahiri to waɗanda suka ce ana nufin ƙarfi ne to sun ɗauko ihtimal na larabci sun goge abin da nassin qur'ani ya zo da shi nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam qur'ani ya tabbatar ma Allah da sifan yadu hadisai da yawa sun zo sun tabbatar ma Allah da sifan yadu duk bidin za a kawo sai a ce yadu yadullahi 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 ko sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba kawo yadu a matsayin yana cin kullu ba to kenan wannan ya koma ihtimal lughawi ai watsi da shi a babin yadullahi dole a ɗauko asalin yadul larabci a fasara yadul layi me ya yadu hannu kawai Allah yana da hannu to wanda yace kowa ake nufi fa ya kawo ni ihtimal ne lugawi amma kuma ya saba ma nassin abin da yazo a cikin nan jama'a musulmi mun fahimci wannan da kyau to shine malai yake mana bayani anan malai yace usulul din kulluha qad bayyanaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam jinshikan addini gabaki ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su walaysa li ahadin an yuhdith shay'an baya kamata baya taba yiwa ga wani ya kirkiro wani abu za'iman annahu min ad-dini yace ai wannan ma yana daga cikin addini babu addin da manzon Allah ya rige na addini bai bayyana shi ba kafin ya bar duniya ayoyin alqur'ani mai girma sun tabbatar da haka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan ya faru a hajjatul wada shekara ta 10 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama wata uku kafin manzon Allah ya wafati Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, yau na cika addini. Ko wanda yazo da wani addini ce shi ma addini ne alhalin ba shi a wancan zamanin, to ko dai ya kasance ya ƙaryata Allah, Allah ya ce ya cika, ashe ƙaryayi mana bai cika ba. Ko kuma ya kasance ya tuhumi annabi, Allah ya cika amma annabi ya koyi bai bayanin shi ba, sai shi ne daga baya sai ya gano. Duk wanda mutum ya dauka a ciki wannan yana kai shi zuwa ga kafirci. Shi yasa sayyidina Abdullahi dan Abbas da yake fassara wannan ayan kamar yadda al-Imam Ibn Jarir ya kawo tafsirin sa, yace addini ya cika baya karban tsari baya karban rai. Dan haka tun ranar Hajjatul Wada daga ranar nan addinin musulunci ya zama complete 100% baya karban tsari baya karban rai. Duk wanda yazo da wani abu yace shi ma addini, to yazo da bid'a munkara, yazo da bid'a matacciya a jin musu, yana zargin Allah ko yana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya yarda cewa yana kan bata. Jama'a kiran wannan sanin da kyau. Hadisin Abu Dharr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face sai da ya gaya mana ilimi akan komi, hatta tsuntsu dake tashi da fakafukai guda biyu sai da manzon Allah ya gaya mana ilimi akan su. Kuma in ka kallai sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga babu abin da ya rige bai bayani ba, har yadda ake tsugunu akan shadda. Sai sai sayyidina Abdullahi dan Umar ya roto mana yadda ya ga manzon Allah yana tsugunu akan shadda. To idan dai zai koya maka tsugunu akan shadda, za kai bayan gida, me kake tsammani akan sallah ko azumi, me kake tsammani akan zamantakewar aure ko kasuwanci, me kake tsammani akan ilimi, me kake tsammani akan sauran dangogin abubuwa na rayuwa da na addini. Babu abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari kafin ya bar duniya sai da ya gaya mana shi. Wanda ya zo da wani abu ya ce shi ma addini ne, to ko dai ya yarda cewa Allah ya yi mutane ƙarya bai cika ba, ya ce ya cika. Ko kuma eh Allah ya cika ya yi gaskiya amma annabi ya ɓoye. Ko kuma ya daina kan ɓata. Ɗaya ukun nan ne kawai. Shi yasa wani hadisi ya tabbata, Sheikhul Albani ya kawo shi a cikin sahiha, ina jin shi ne hadisi na nawa ne a cikin silsilar hadisin sahiha a mujalladi na biyar, wani asari da sayyidina Abdullahi abin nan Abu Musa al-Ash'ari ya je wani masallaci, sai ya ga waɗansu mutane sun zauna da wani babban su guda ɗaya, sai ya ce musu ai la ilaha illallah ɗari, sai a fara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, kowa zai nashi, kowa ya gama eh an gama, to ai istighfari ɗari. Haka yake ba su umarni ana yin wannan. Sayyidina Abdullahi dan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari da yaga wannan, sai ya wuce ta gidan Ibn Mas'ud, ta san shi gaba da gaban ka aljanniya ta kauta. Duk sahabbai ne, amma ko a cikin sahabbai din likullin darajatun min ma'alimi, ai in kana batun Ibn Mas'ud ai ba za ka hada shi da Abu Musa al-Ash'ari ba, wa in kana gabaki ɗayan sa radhiyallahu ta'ala alaihi. Amma dai akwai darajoji kamar yadda Qur'ani ma tabbatar mana da wannan, la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, ko a cikin sahabban darajar su bai iri ɗaya bane, ba iri ɗaya bane. Akwai al-khulafa ar-rashidun, akwai ahl badr, akwai al-ashra al-mubashshirun bil janna, akwai ahl uhud, akwai kaza, akwai waɗanda suka yi imani kafin hijira, akwai waɗanda suka yi imani bayan hijira. Hada li kullin darajatin min ma'ani. To lokacin da ya tafi gidan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud, ya jira ya fito, bai aika masa ba saboda biyayya ga malamai, ya jira sai da Abdullahi dan Mas'udin ya fito. Ya ce gafarta malam, na zo ne in gaya maka wani ɓanna da na gani a masallaci. Ya ce Allah ya sa kayi inkari. Ya ce a'a na bari tukuna sai na zo in shaida maka, bi ma'ana kamar bayanin da muka yi jiya, a riƙa mai da al'amarin zuwa ga malamai, ahalin al'amari. Kaga sahabi ne zai iya yin ɗaukan mataki nan take, amma sai da ya kai ma na gaban shi cikin ilimi tukuna. Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya ce me ka gani? Ya ce na ga waɗansu mutane ne a masallaci sun zauna da babbansu, gashi da abin da suke yi. Ibn Mas'ud ya ce mu je masallacin. Suka tafi masallaci suka sami suna zaune. Ya ce ya ku waɗannan mutane me kuke yi haka? Suka ce ya Aba Abdurrahman, wallahi ba ma nufin komai sai alkhairi. Ba wai muna nufin mu kirkiro bid'a ba ne, ba muna nufin bata ba ne, mu alkhairi ne, mun ga kawai mun yi rauni ne. Ɗan lokacin da za mu ɗan zauna mu ambaci Allah ne, ya gadara shi ne muka yi shawara ya muya mu cewa me zai hana daga karfe 10 zuwa 12 mu rika zama a masallaci kowa ya tabbatar la ilaha illallah 100 yi istighfari 100 yi kaza 100 yi kaza 100 yi kaza 100 shi ne kawai abin da muke nufi sai ibnu mas'ud ya ce musu kannin muridin lil khair la yasilu ilayhi sai ina ake samun me nufin alkhairi amma ba zai isa zuwa gare shi ba saboda bai ga hanyar da ake bi a isa zuwa ga alkhairi ba sai ce to zan ba ku zabi ɗayan biyu ku zabi ɗaya ko dai ku yadda kun ci annabi da sahabbai shari'a ko kuma ku yadda ku bata tuni wanne ya kamata zaba ciki eh wanne kai shine abinda malamin yake cewa ahalahu ma mur duk wanda suka zaba sun zabi kuma kai yanzu kana da kai maka bata ci wa kullu bidatin bara kullu baratin tanna kenan yanzu kawai kai ka da kai dan mutane sau da batatu dan mutane ga aljanna to kai kuma sai da san ci annabi da sabon shari'a ahalahu ma mur mafi zakin a ciki to mafi daci ne wa a samu wadansu abubuwa kaman kasani kaman menene mai daci yanzu kaman su shuwaka irin su marga ko irin su guna na shanu to sai a dauka sai a ce to ka dauki mai zakin a ciki sai ka ce to bari dan dauki guna na shanu shine ahalahu mamur mai zakin a ciki to shine mai dacin so wannan da yake nuna maka duk wani wanda ya zo da wata shari'a wai yace shari'ar annabi ne bayan ba ta a lokacin da aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum magana ta kare wannan mutumin ya fada cikin gida Allah ka shiryar da mu malaki at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam aqidan muslimi ne ni kauya ga Allah gabaki daya wa li rasulihi ni kauya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw sunnatu sahiha ko kuma a ce ka ni kauya a ni ne ni abu to ne na tsallake ni at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ni kauya ga Allah ni kauya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin a zahiri da batin a boye zuciyarka ababin da ka kukkulla a cikin zuciyarka kai tsaye ka sallama ne da abin da Allah ya ce a kudurka abin da Allah ya ce a ainihin wato dauke shi a matsayin aqida shine a zuciyarka to haka nan kuma a zahiri harshenka ya ni kauya ga Allah gabubbanka sun ni kauya ga Allah gabaki daya fala yu'aradu shay'un min al-kitabi ba a kalubalantar wani abu daga cikin abin da ya zo a cikin alqur'ani aw sunnati sahiha ko abin da ya zo a cikin ingantaccen hadisi bi qiyasin da wani qiyasi a qiyasta wani abu kawai sai a kalubalanci shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin wannan kwata kwata abin da ya tabbata karara daga Allah ko daga annabi to akan bar shi yadda yake ne ba za ka dauko ka ce to amma ni kuma nayi wani nazari to idan akai kaza to kaga ba halal sai ka kore nafsi kai ka tabbatar da kiyasin ka ba a kore nafsi ta hanyar kiyasi kila an gane duk kiyasin da ya kore nafsi to wannan kiyasin ba bai karshen nan ka'ida duk kiyasin da ya kore nafsi wannan gurbataccen kiyasi ne wala zau haka nan ba a kore nafsi da zauki malai amfani da wannan kalman saboda suna yawan kawo wannan zauƙin ƙungiyoyin bid'a suna amfani da zauk a matsayin kamar wani masdar na shari'a bai ma'anar zauk kamar da ka ji sunan shi zauk ɗanɗano ko ɗanɗano ƴan bid'a musamman a babin a cikin sufiya suna amfani da zauk shi sun ɗauki zauki fa masdar ne na shari'a me suke nufi da zauk suna nufin wani irin ilimi ne wanda ka same shi kawai haske ne Allah ya baka na fahimtar wani abu koyayye amma ba tare da wai ka ji ka karanta a gaban wani malami ba kawai ka gane wani abu na addini ta hanyar wani fatahi da kashafi da Allah ya maka kawai sai ka gane wani hukunci ko ka gane wata aqida daga cikin aqidun musulunci kila an gane wai wani haske ne kawai kana kwance kawai sai wai sai Allah ya haskaka maka kawai sai ka gane kai Allah ba a sama yake ba yana ko ina ne kawai sai ka gane wannan ya akai ka gane wannan a to ai kowane dan adam duk motsin da yake yi ba da karfi ne daga Allah ba kuma Allah shine alqawiyyu to tunda Allah shine alqawiyyu kai ko motsin da kake yi da karfi ne daga Allah to akwai tattafan Allah a jikinka da kuma ka zama Allah
ya gano wannan ta hanyar banki
wa in kana wannan ma ba man roƙo bane wannan ma misali na kawo ba man roƙo bane wani nau'i ne na tafsir batini wanda zan yi magana akan shi shi zai kai shi ne wai zuciyarka kawai ta natsu ta gaya maka kawai ka gani
misali wani yana cewa cikin ɗan sufiya ra'aitu rabbi da aina qalbi wal qalbu la shakka anta anta naga Allah da wani haske daga zuciyata kuma zuciyata ta gaya min tabbas kai Allah kai ne na gani tabbas kai din na gani ya ga Allah da zuciyarsa kuma zuciyar ta gaya masa cewa tabbas Allah ne tabbas Allah ne to ta zuciyar zuciyar da yake jikinka ma ba ta gama cewa shi da ilimi ba akwai lokacin da mutum zai ce Allah jikina ban jin daɗi me ke damun ka shi ne ma Allah ban sani ba sai ka je gurin likita kai ma likita bayani likita ma bai gani ba a ce a je a ɗauki hoto wai ana son a gano abin da ke damun ka a cikin jikinka ko a ce ka kawo fitsari a auna ko yawonka ko bayan gidanka wai ana son ne a gano me ke damun ka a cikinka me ke damun ka a kanka me ke damun ka a ƙafafunka sai an je an yi hoto an haska ƙafan haskawa na ƙeƙe da ƙeƙe to wai ana son a gano to zuciyar da ta kasa gane wannan wai amma zuciyar nan har ta fita daga wannan duniyar da muke gani ta wuce sama ta ɗaya ta wuce sama ta biyu ta wuce sama ta uku ta wuce ta bakwai ta wuce kursiyin Allah wanda wasi a kursiyin samawati wal ard sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗaya aka tura su aka jefa su cikin kursiyin Allah kamar kwandala ne ka jefa ta a cikin daji to zuciyarka duk ta wuce nan ta je al'arshin Allah wanda Allah kadai san iya girman al'arshi duk ta wuce nan yanzu ka je kana bayani akan wai wani abu na ratan Allah kai ka san wannan gurbatacciyar zuciya ce da ka tsaya ma kai ta lalubo me ke damunka a jikinka in bayan kai na ciwo me ke damunka ka gano in kanka na ciwo ka gano in mutuwa ta zo maka ka gano a ina mutuwa take a kumba ko a kai ko a kafa da ka tsaya ka shagaltu da wannan da ya fi maka alkhairi fiye da wai zuciyarka wata koma tana son ta gane wani abin da yake banci Allah subhanahu wataala to wannan shine zauk wani fahimta ne zurfi amma na zuciya wanda yake ya ceta abin da kake iya gani ko abin da kake iya tunani wai kuma da wannan ne za ka gano wani abin da ke da alaka da Allah ko wani al'amari na gaibi zauku ke na gurin sufiya to shi ne malik yake cewa ba a kalubalantar nassin da ya ba cikin qur'ani da sunna da irin wannan zaukin wala kashfin ko kashafi kashafi jiya na yi bayani akan kashafi ta janibi daya kashafi shine kamar da kake ji kashfu aka ce in kashafa anhu abu ya yayi maka kaga zahirin shi shine sai maka irin wannan mukashafa sun akwai shi a cikin ahlus sunna Allah yakan yayi hijabi ga wani ya ga wani abu har na buga misali da sayyidina Umar inda Allah ya yayi mishi hijabi ya buga mishi kawai da hango abin da ke faruwa a gurin yaki irin waɗannan mukashafa sun akwai su amma su a gurin yan bid'a in suka ce kashafi abin da suke nufi Allah ya yaye musu hijabi sun gano wani ilimi shi ne suke kiran shi al-ilmul ladani wai ilimin da suka dauka da rai min ladallahi ta'ala da rai daga Allah ilimin da yake annabi bai gaya maka ba qur'ani bai gaya maka ba sunna ba ta gaya maka ba baka karanta a gaban wani malami ba da rai ne daga Allah kawai ka samu wannan ilimi shi ne a gurin abin da suke yi da kashafi so da haka yanzu ka samu wani ilimi na lauhul mahfuz na taba tattauna da wani bawan Allah ya gaya min cewa akwai wani shehi wanda yake yana kallon lauhul mahfuz yana kallon lauhul mahfuz ya gano abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza amma kun san abin da ya faru yana bani bayani ne akan wahabiyawa a fassara irin nan shi ya caccakuɗa abubuwa da ƙarya da gaskiya duka ya ce min ai asalin wahabiyawa ai asalin malaminsu shine Abdullahi bin Baz bin Baz Al-Allama bin Baz wai shine ainihin jagoran wahabiya a wannan zamanin to shi kuma bin Baz wani ya haife shi wani ya haife shi wani ya haife shi har sai da dangana sai sunan zuwa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah
a duniyar lokacin da yake ibnu taymiya fa bai aure ba har ya mutu har ya fa duniya ko da kaje ana cewa shi abul abbas shekul islam ibnu taymiya na daga cikin ulama ul izza malaman da har suka ba duniya ba su aure ba to ta ina din ba wani ya ce shi wani ya ce shi har zuwa ga shekul islam ibnu taymiya tun anan ka san ƙarya ne dan ibnu taymiya bai aure ba wallan tana yayi to sai yake gani cewa su wahabiyawa asalin su la'anan nuni kinan nuni yadda kuma aka yi shi ne akwai wani dabban wali daga cikin shekunne sai ya ga cewa lokaci yayi da zai je karu ilimi za ku ji ka daura zai je karu ilimi da haka sai ya fita lokacin da ya tashi tafiya sai ya bar matan shi da ciki bayan tafiyar sa sai matan ta haihu to bai ƙara dawowa garin nan ba sai bayan shekaru sama da 40 kowane mai kama da haka to da ya dawo har da ma cutar makanta a tare da shi gashi ya tsufa to sai ɗaliban waha asalin wahabiyawa kenan kamar yadda yake faɗi sai suka je sai suka zane suka ce to gafarta malam kaman kai malami kaman ka ka zauna ba aure sai ce musu to ni tsofai da ni wace shi za ta yi da aure ne suka ce ai ba ma wai bazawara ba ko wata tsohuwa akwai ma budurwa da inda kana so ita wancan tafa kenan bayan shekara 40 duk ba ta aure ba tana galiba a gari misali wai akwai budurwa ma da in kana so za ka aura shi ne sai suka yi mishi rufa-rufa sai ya aure yarsa ya aure yarsa an shiga ɗaki an yi wane ne to sai daga baya sai wani ya zaga ce malam kaga wannan yadda ka aura ɗin nan naka ne fa da ka bar matanka da ciki shi ko sai tsaban zalunci bai ma kula da ɗan ba bai san halin da ita ce ciki ba ya dawo bai tambaye ina ɗana ba saboda tsaban sarai da haƙi to shi ne wai aure yarsa to shi ne ana gaya masa kawai sai ya ɗaga kai sai ya hango lauhul mahfuz sai ya ga an rubuta ai wanda suka yi maka waɗannan wahabiyawa ne kuma tsinan nuni ka dubi wani kisa mai cike da bandariya da hauragiya da hauma-hauma da shiririta to irin wannan abin shi ne suke kira kashari wai Allah ya yaye maka hijabin duk wani hijabi kana iya samo ilimi da rattili daga lauhul mahfuz ko kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye suka ce irin wannan ilimin yana yiwuwa ga yinan irin abin da ya faru kenan tsakankanin annabi Khidr da annabi Musa alaihi salam shi annabi Khidr yana da al-ilmu ludani tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa atainahu min ladunna ilman min ladunna shine al-ilmu ludani din ai wai da rashin ni Allah ba shi wani ilimi sabanin ilimin shari'a da annabi Musa yake shi so alayhi hal shine ma da yake cewa duk wannan abin nan ne wala qauli shaykhi haka nan ba a kalubalantar nafsi da magana ko zancen wani malami wala imani ko wani jagora wani shugaba wani hawi zalika da makamantansu sai malamin ya ci gaba da cewa al-aqlu as-sarih muwafiqan lin-naql as-sahih wala ta'aradani qat'iyyan minhumā abadan yace da hankali nagartacce hankalin da bai cakuɗe da ruɗani da shubuhohi da shahawat ba hankalin da yake da cuta shine hankalin da ya haɗu da shubuhat ko shahawat shine hankalin da yake da ruɗani duk wani kafircin duniya da duk wata bid'a da duk wani saba Allah da kaga ani a duniya to ta ƙarƙashin waɗannan hanyoyi guda biyu ne shubuhat da shahawat shubuhat shine abin da ba dalili ba sai ka karɓe shi a matsayin dalili shahawat shine bin son zuciya daga nan da aka samu duk wani zunubi da sabo da ka sani duk wata bid'a da kafirci da ka gani a ƙarƙashin shubuhat ne shubuhohin kirista shubuhat ne ya mai da su kiristoci suna ɗaukan wannan dan Allah wannan shi ma Allah ne wannan ɗayan ukun Allah shubuhat shubuhohin yahudu shubuhat ne shubuhohin magazawa shubuhat ne sun ɗauki gumaka ababen bauta duk shubuhat ne to in ka ga an yi zina an yi sata an yi luwaɗi an yi fashi an yi waye ƙarƙashin shahawat ne to zuciyar da ta samu waɗannan cututtuka guda biyu to ta zama gurɓataccen zuciya to idan zuciya ta zama nagartacciya ba ta cakuɗe da waɗannan cututtuka guda biyu ba muwafiqan lin-naql as-sahih za ta dace da duk wani ingantaccen shari'a ila an gane
ولا تعارضان قطعيان منهما ابدا حقيقه ابن ده هنكلي زي تبتر باب يد ذا اي يتابع ابن ده حقيقه من نفس يتبتر wace wai hausa suna cewa shari'a saban hankali ko sai dai gurbatattun hankali shari'a daidai da hankali ba saban hankali bane wal a in shari'a ya zama yana saba ma hankali shari'a ya zama haukaki duk abin da ya saba ma hankali menene haukaki shari'a ba saban hankali bane sai dai a ce shari'a ba a yin ta da ra'ayi kun gani shari'a ba a yin ta da ra'ayi shine zancen sayyidina aliyu da a ce addinin musulunci da ra'ayi na ne ko ra'ayinka to da an ce a shafi kasar kufi ne ba sama ba to ba ra'ayi bane ina ga saboda yanayin lokaci bari mu dakata ana a zama ta gaba insha Allah ta'ala sai mu ƙara bayani akan wannan wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka